العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yau shashi daga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443, wanda ya yi daidai da 17 ga watan Afrilu shekara 2022 miladiya. Yau bisa kaddarawar Ubangiji da taimakonsa, mun haɗu a cikin wannan wuri mai albarka mai suna Masjid Halima binti Muhammad Bello da ke wannan gari na babbar Saura. Allah ya mata rahma, domin gabatar da karatu da sauraron karatu daga bakin maluma, kamar yadda muka saba muka fara tun farkon satin farko na wannan wata mai albarka. A yau insha Allah, kamar yadda aka samu sanarwa, mun samu bakuncin a Sheikh Muhammad Nasir Abubakar Al-Madani, wanda yake shine limamin masallacin Salamatu da ke unguwar Ma'azu a nan jihar Kaduna, wanda zai gabatar mana da ainihin maudu'i mai taken wacece mace a musulunci. Me musulunci ya tana damban mace, me musulunci yawa mace, masu ƙarajin suna kare mace daga gaske, kare ta suke yi, koko tunzirata suke yi domin ta biya rima a shakida su kai ta wuta tsindin ta taya su zama. Da izinin Allah, na san malam ya tsakiriya tsaf don ya gabatar mana da wannan makala mai ainihin mahimmanci. Hakanan wannan zama insha Allahu zai samu jagorancin ɗaya daga cikin malamanmu, kuma iyaye a garin Kaduna, wanda ke babban malami a tsangayar kula da lafiyar dabbobi, kuma ma'aikacin asibitin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, wanda shi zai jagoranci wannan zama insha Allahu a matsayin ciyaman kenan. Ina farin cikin kiran Dr. Bala Usman, falatafaddal mashkura. Malam ɗaya daga cikin malamanmu ne masu ba mu ainihin wannan addini gudunmawa ta kowane hanya. Mutanen da suke unguwar Kanawa, unguwar Shanu, Abafa, unguwar Dosa, Badarawa, Malali, Hayin Banki, Rafin Guza, kusan Tudun Wada, gari kasuwa cikin gari, sun san wane ne dakta da irin gudunmawar da yake bayarwa a cikin al'umma. Muna fata Allah ya ƙara mu rayuwa albarka ya kuma ƙara lafiya. Kai tsaye zan miƙa abun magana gare shi domin ya gabatar mana da malam ya kuma gabatar mana da ainihin yadda tsarin zama zai kasance insha Allah. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
A'udhu billah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna ƙara jaddada godiya da yabo da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da mai iko akan kowa da komai, wanda ya tara mu a wannan masallaci mai tarin albarka, Masjidu Halimatu bintu Muhammad Bello da ke wannan santa ta sunna santa a yankin babbar saura da ke New Millennium City a Kaduna, saboda mu halarci ɗaya daga cikin mahadarori da wannan santa take gudanarwa. Yau cikin ikon Allah shi ne zai zama muhadara ta biyar a wannan wata mai alfarma na Ramadan na shekarar 1443, wadda ya daidai da 16 ga watan hudu shekarar 2022 miladiya. Kuma alhamdulillahi Allah cikin ikonsa ya kaddari in zo ni na yi kwaɗayi in zo ne in zama mai sauraro, sai Allah ya kaddari kuma aka ce a'a sai dai ma'an shugabanci zaman. To gaskiya ban taɓa samun kaina a wannan wuri ba, bilhassali ma ban shigo anguwan nan ba sai a yau, kuma da na shigo sai na samu gamsuwa wadda ba shi da iyaka. Gaskiya dole ne in mori wannan dama in jaddada addu'a da fatan alkhairi ga dukkan wanda suka bada gudumawa daga sama har ƙasa, babba da yaro, wanda kiraye da wanda Allah ya karɓi ransa don asasa wannan santa da masallaci. Allah ya saka wa kowa da alkhairi, Allah ya kai lada gare su wanda ba sa raye ga kabarin su, wanda suke raye kuma Allah ya ƙara rayuwa albarka, kuma ya sa a mizani ya raye zuri'a. Alhamdulillah wannan muhadara kamar yadda aka faɗa maudu'i ne mai muhimmanci sosai. Wace ce mace a musulunci? Maudu'i ne mai muhimmanci sosai, saboda haka nake kira gare mu baki ɗayanmu mu saurara da kunnen basira, mu ji abinda malam yake tafi da shi wanda zai ilmantar da mu akan wannan maudu'i. Sannan kuma yayin da muke saurara da Allah mu kasance mu natsu, mu ba da cikakken natsuwa, ba da hayaniya ba, ba da surutu ba, don saboda mu fa'idanci sosai. Bilhassali ma ya kamata ne mu sa wayoyinmu a cikin silence, wato mu ɗauke muryoyinsu, saboda mu samu cikakken natsuwa. Ƙari kuma kun ga dai alama ya nuna duka cewa ana recording, ana ɗaukan wannan bayanai na karatun na wannan muhadara, za a yaɗa wa duniya. Saboda haka ya kamata mu da muka zo mu tabbatar cewa mun ba da ƙofa ga wanda ba sa nan ma, ko kuma za su saurara, ko a yanzu da ake yi ko daga baya, su ma su fa'idantu kamar yadda muke fa'idantuwa insha Allah. Sannan kuma insha Allah wannan babban maudu'i mai girma, sai Allah ya kaddare mu ya mana albarka da samun kuma babban malami mai girma wadda zai mana wannan jagoranci don gudanar da wannan maudu'i, shine Sheikh Muhammad Nasir Abubakar. Muna fata Allah ya ƙara rayuwa albarka, Allah ya ƙara ilimi, Allah ya ƙara kuma tsoron Allah. Muna kuma addu'a yayin da ya tashi gabatarwa, Allah ya sauƙaƙa masa hanyar ya isar da dukkan sakonnin da ya kamata ya je duk inda ya kamata kan wannan maudu'i. Insha Allah muna fata malam zai tattauna akan wannan maudu'i na kimanin awa ɗaya da rabi. Bayan nan za a bada dama a sa'ayi a ansa tambayoyi musamman wanda suka shafi wannan maudu'i. Muna fatan za a gabatar da takaddu, wanda yake da tambaya ya rubuta don ya turo gaba, saboda a tantance a karanta, malam insha Allah ya ansa mana. Sannan daga baya muka yi wannan, to in Allah ya yarda sai mu yi ban kwana kuma saurari sati mai zuwa. Kuma tun yanzu nake kwaɗaita mana, in Allah ya kai mu sati mai zuwa akwai wata maudu'ir, kuma duk wanda yake da dama to ya isar da saƙon ga sauran al'umma da wataƙila ba su samu zuwa yau ba, domin na sati mai zuwa da zai zama na ƙarshe su ma su ƙara fa'idantuwa. Muna fata Allah ya mana jagora. Sannan kuma in Allah da don in takaita, zan ba da dama ga malam ya gabatar mana da maudu'in ya Sheikh falatafadul mashkura.
Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو لهدي شاشدا قوة رمضان باين هجر المنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم دا شكرا دبو ايدا داري هدو دا أربعين دا أوكو وان دا يديدي دا شابكوي قوة هدو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا بيو. Muna godiya ga Allah mai girma da buwaya wanda ya mana wannan baiwa da wannan ni'ima ta tattaruwa a cikin wannan masallaci ko wannan markaz mai albarka. Muna fata Allah madaukakin sarki ya sa haduwar mu ta zamanto sababi daga cikin sababba na samun aljanna gare mu gabaci ɗaya ranar alkiyama. Muna roƙon Allah mai girma da buwaya yayi albarka ga duk wanda yake da hannu a assasa wannan wuri mai albarka, ya kuma sa albarka a rayuwar shi da zuriyar shi gabaki daya. Wadanda suka rasu daga cikin su Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, ya sanya wannan rasuwar ta zama alkhairi gare su duniya da lahira. Abubuwan da suka bari kuma bayan a bayan mutuwar su Allah ya musu albarka, Allah ya tsare su da tsarewar shi, ya sa su jinu su taso a kan hanya da Allah yake so ya yarda da ita. Lallai dokta ya yi magana dangane da wannan mawdu'i da kuma mahimmancin shi. Idan ana tattaunawa a wannan mawdu'in cewa wace ce mace a musulunci, to wannan yana da ɓangarori guda biyu da ya kamata mutum ya kalla. Ɓangare na farko shi ne ɓangaren menene dalilin ɗaukan wannan mawdu'in a irin wannan lokacin. Ɓangare na biyu kuma wanda shi ne asasin mawdu'in shi ne menene musulunci ya tattala ko kuma menene matsayi da musulunci ya aje mace a wannan gabar. Ɓangare na farko abin da ya shafi muhimmancin wannan mawdu'in da kuma menene dalilin ɗaukar wannan mawdu'in a wannan lokacin abu ne wanda bai buƙatar wani tsawaitawa, bai buƙatar dogon bayani. Ga duk wanda yake rayuwa a irin waɗannan zamanan da muke ciki, yana ganin irin abubuwan da suke faruwa da kuma irin maganganu da mutane suke faɗa dangane da matsayin mace da kuma dangane da addini da alaƙar addini da mace. Wasu suna sukan addinin, suna ganin cewa addinin bai kula da mace ba, bai ba ta haƙƙin da ya kamata a ba ta ba, ko kuma ya tauye mata haƙƙoƙinta, ya zalunce ta a wasu ɓangarori na rayuwa. Waɗansu kuma suna kallon cewa a shari'ar addini musuluncin ce da dokokin addinin an kawo abubuwan da za su zama kamar akwai nau'in takurawa da tsanantawa dangane da abin da ya shafi jinsi na mace. To amma ga duk wanda ya tsaya ya kalli matsayin musulunci dangane da mace, ba shi da buƙatar sai an zo an warware mai wannan shubhar, an nuna mai wannan abin ba haka bane. Gwargwadon yanda mutum ya jahilci matsayin musulunci ga mace, gwargwadon yanda zai iya faɗawa cikin wannan tarko, gwargwadon kuma yanda ya san abin da musulunci ya tattala dangane da mace, gwargwadon yanda zai iya kare kanshi ya kubuta daga fadawa cikin wannan tarkon. Da haka yana daga cikin abin da yake nuna mahimmancin wannan mawdu'in shine mawdu'i ne wanda zai kare ma mutum aqidar shi, ya kare mai addinin shi, ya hana shi fadawa cikin wancan tarkon da makiya addini suke kafawa suna farautar mutane maza da mata suna fadawa ciki wanda kuma fadawa cikin wannan tarkon yana nufin watsi da addinin Allah ko kuma jin haushi da daukan addinin Allah din cewa akwai wani nau'i na zalunci da kuma tuhumar shari'ar wanda wannan kai tsaye ridda ne da fita daga cikin addini mace a musulunci abokiyar zama ce abokiyar rayuwa abokiyar mu'amala ta namiji rayuwar namiji ba za ta yiwu ba tare da mace ba kamar yadda rayuwar mace ba za ta yiwu ba tare da namiji ba shi yasa zamu ga a cikin alqur'ani yadda Allah yake magana da maza haka kuma Allah madaukakin sarki yake magana da mata hukunce-hukuncen da aka kawo a cikin alqur'ani hukunce-hukunce ne wanda da maza da mata gaba ɗaya sun shiga ciki duk da cewa Allah madaukakin sarki ya keɓance mata ya kawo musu wasu hukunce-hukunce na musamman saboda nuna muhimmancin su da nuna kulawa gare su dan haka bayan hukunce-hukuncen shari'a gaba ɗaya a Qur'ani ya shafi maza da mata sannan kuma an keɓance mata da waɗansu hukunce-hukunce na musamman an keɓance su da wasu haƙƙoƙi na musamman wanda maza ba sa tarayya da su a cikin waɗannan haƙƙoƙin musulunci ya zo ya bada kulawa ga mace kulawa ta haƙiƙa ya karrama ta ya ɗaga darajarta sannan kuma ta zamo a cikin musulunci a wani matsayi wanda yake na kulawa wanda ba a taɓa samun kulawa irin wannan a rayuwar ɗan adam ba sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin musulunci ya ba mu labari cewa a cikin mata ana samun as-sabiquna as-sabiqun kamar yadda ake samun as-sabiquna as-sabiquna a cikin maza sannan Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani a cikin mata ana samun salihan bayi na ƙwarai waliyan Allah kamar yadda ake samu a cikin maza sannan Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani cewa a cikin mata ana samun waɗanda suke zama sun yi fice a wani fanni daga cikin fannoni na addini ko na rayuwa kamar yadda ake samu a cikin maza sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa a cikin mata akwai waɗanda suke zuwa su samar da wani abu a al'ummar duniya wanda da kafin su ba a san da wannan abun ba ya zama su ne sanadin samuwar wannan abun kuma mata ne daga cikin mataye ba maza ba duka wannan labaran su yana nan a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da littattafai na tarihi na musulunci wanda suka tattaro mana irin waɗannan mawaqif wanda mata suke tsayuwa a kai wanda Allah madaukakin sarki ya datar da su a kan wannan matsayin mace a musulunci ita ce baiwar Allah wadda idan aka kula da ita aka ba ta tarbiyya aka gudanar da rayuwarta kamar yadda Allah yake so ya yarda to ita ce za ta canza al'umma gaba ɗaya duk wata al'umma wadda kaga mutanen al'ummar sun canza sun zama mutane na haƙiƙa sun zama mutane na gaske to suna buƙatar ya zama a cikin su an samar da mata ne wayanda suke masu tarbiyya masu tsayuwa da haƙƙoƙi su ne suke iya ƙyanƙyashe al'umma a samu al'umma ta haƙiƙa duk lokacin da babu mata ingantattu a cikin al'umma to wannan al'umma ba za ta iya fitar da mazaje ingantattu ba ba za ta iya ƙyanƙyashe al'umma ingantacciyar al'umma ba maƙiya addinin Allah sun fahimci wannan saƙon sun fahimci irin matsayin da mace take da shi sun kuma fahimci irin tasirin da mace take da shi wurin canza al'umma ta yadda sun gane cewa duk inda ka ga wani mutum tsayayye na gaske to za ka samu a bayan shi akwai wata mace tsayayya ta gaske duk wani malami na addinin musulunci da ka gani ya shahara ya zama mutum na gaske to ka koma baya zaka ga wacce irin uwa ce ta fitar da wannan malamin. Duk wani mutum ingantacce mai amfani a al'umma da ka gani a rayuwar mutane, to ka koma baya ka bincika ka gani wacce irin uwa ya samu wadda ta dora shi akan wannan hanyar, ta dora shi akan wannan tsarin. Wannan da suka gane cewa al'umma ba ta zama al'umma, ba ta iya tsankashe mutane ingantattu sai ta hanyar mata ingantacciya, to sai suka gane ba hanyar da za a bi a rusa al'umma sai ta hanyar bin matayen wannan al'ummar a rusa su. Ya zama mace ce a cikin gida ba ta da tunanin inganta rayuwar ƴaƴanta, balle ta kyankyaso ma al'umma abinda zai amfane su. A shagaltar da mata da wasu abubuwa daban, sai ya zama ƴaƴan da za a rinka kyankyashewa a cikin al'umma ƴaƴa ne marasa tarbiyya, ƴaƴa ne marasa manufa, ƴaƴa ne wanda ba su san menene ciwon kansu ba, ballantana su san menene ciwon kan al'ummar da suke rayuwa a ciki. Wannan yasa suka tsaya tsayin daka wurin ganin sai sun fitar da mata daga cikin gidajensu. Wayanda suka zauna a cikin gidajen kuma sai sun shagaltar da su da abin da zai sa ba za su iya yin wannan aikin ba, wanda zai taimake su wurin fitar da al'umma ta kwarai. Sai a shagaltar da su da kallace-kallace, series iri-iri, idan an gama wannan a jona wannan, da an gama wannan a jona wannan. Sai ka gama ta a cikin gidanta a zaune ba ta fita, amma aƙalla a wuni sai ta ƙarar da awa huɗu ko awa biyar wurin bibiyar kallace-kallacen series iri-iri, in an gama wannan a wannan tashar, a waccan tashar ana kaza. Da haka ba ta da lokacin da za ta iya gina ma al'umma irin waɗannan ingantattun ƴaƴan, da haka sai tarbiyya ta yi ta lalacewa, al'umma sai ta gurɓata. Da haka wannan fahimtar da suka yi shi yasa sai suka ga cewa bai kamata su bar mace ba, in dai suka bar mace za ta tsaya ta yi aikinta, to al'umma ba za ta lalace ba. Sai suka ga to dole ne su bi hanyar da za su bi wurin ganin cewa ita macen za a gurɓata ta yanda ba za ta iya fitar da wani abu ba sai gurɓatacce. Da haka sai a ta zo mata da hanyoyi iri-iri, a nuna mata cewa al'addinin ma zalunta ta yi, haƙoƙinta ma an tauye mata haƙoƙi, a yi ta nuna mata abubuwa iri-iri wanda za ta sa abin da za ta yi amfani da shi wurin gina tarbiyyar shi ne addini, sai ya zama tana ƙyamar addinin, tana ganin ita kanta addinin bai mata adalci ba. Saboda me? Saboda maƙiya Allah sun cusa mata waɗannan miyagun aƙidin da miyagun manufofin, da haka ba za ta iya amfanar da al'umma kamar yadda mata magabata suka amfanar da al'umma, suka fito musu da manya-manyan malamai da jagorori na addini, suka fito musu da irin su Imamu Malik, irin su Imamu Shafi'i, irin su Imamu Ahmad ibn Hanbal. Ka je ka karanta rayuwarsu da tarbiyyarsu da tarjamarsu, za ka ga irin yadda iyayensu mata suka seta rayuwarsu, wanda galibinsu sun taso ne a matsayin marayu, ba su da iyaye maza, amma aikin da iyayensu mata suka yi shi yasa har yau har abada duk sanda muka kira sunansu za mu ce Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, saboda irin amfanin da suka yi ma al'umma. Da haka maƙiya Allah sun tsayu ne kawai akan tsara hutsa, wata hanya za su bi su rusa al'umma, su ɗauko waɗansu daga cikinmu waɗanda suke rayuwa a cikinmu suna zaune tare da mu, a tusa musu wannan hutsar, su kuma a basu ai da aikin zartar da hutsar a aikace. Da haka ba su ne za su taso daga inda suke su zo su same mu ba, a'a za su ɗauki wasu daga cikinmu su tarbiyyantar da su, su sa musu irin tunanin da suke so, su kuma sai a watso su dawo ciki. Sai kaga kana rayuwa da su ƴan uwanka ne, danginka ne, ƙabilarka ne, jinsinka ne, amma su ne suke ƙoƙarin su sanya maka irin waɗannan miyagun aƙidin ta yadda za ka watsar da addininka, ki yadda cewa a matsayinki na mace an tauye miki haƙoƙi, an ce dole sai kin yi kaza, dole sai kin sa hijabi, dole sai kin yi biyayya ga miji, dole sai kin zauna a gida kin kula da kaza, wannan duk tauye haƙƙi ne. Sai a zo da ire-irensu waɗannan marasa tarbiyyar, wanda su da kansu ma basu san haƙƙin kansu ba, basu san ƴancin kansu ba, su rinka fitowa a kafafen yaɗa labarai, suna fitowa a social media, suna fitowa a duk wata hanya da za a saurare su, suna watsa wannan dafin da suke ɗauke da shi, wanda wannan dako ne ko sun sani ko basu sani ba, wanda maƙiya addini suka tusa musu. Da haka wannan yana daga cikin aikin da ya kamata duk wata mace ta fahimta, ta gane cewa lallai akwai maƙiyanta wanda suke so su rusa ta, kuma su rusa mata tarbiyyar ƴaƴanta da take so ta gina. Hakikanin wannan mawdu'in an ce wace ce mace a musulunci, za mu iya kasa shi gida biyu, mu sa mai fasil az-zamani, mu ce mace kafin ta yi aure a musulunci, mace bayan ta yi aure a musulunci. Idan muka kalle shi ta wannan ɓangarorin guda biyu, mace kafin ta yi aure tana da matakai guda biyu, haka kuma mace bayan ta yi aure tana da matakai guda biyu. Matakai na farko guda biyu kafin ta yi aure shine kasancewarta a matsayin ƴa. Kafin ta yi aure ita ƴa ce, tana rayuwa ne a ƙarƙashin iyayenta da kuma waɗanda Allah ya ɗora ma nauyin kula da rayuwarta. Sannan bayan nan kuma, bayan kasancewarta ƴa, sannan ita ƴar uwa ce, ya ce ko ƙanwa. Da haka a waɗannan matakan guda biyu na mace kafin aure shine a matsayinta na ƴa da kuma a matsayinta na ƴar uwa. Za mu kalli ya musulunci ya mu'amalance ta a waɗannan matakan guda biyu, sannan kuma a mataki kashi na biyu kuma a bayan aure shine za mu kalle ta a matsayin mace, a matsayin mata, sannan kuma za mu kalle ta a matsayin mace, a matsayin uwa. Idan muka kalli mawdu'in a wannan ɓangarorin guda huɗu, ya gane rayuwar mace kenan gaba ɗaya a musulunci, a matsayinta na ƴa, a matsayinta na ƴar uwa, a matsayinta na mata, sannan kuma a matsayinta na uwa. Wannan shine rayuwar mace gaba ɗaya. To a waɗannan matakan na rayuwa gaba ɗaya, ya musulunci ya mu'amalance ta. A nan ne za mu gane cewa musulunci ya karrama mace ne, ko kuma musulunci ya tauye mace, ya tauye mata haƙƙi, ya zalunce ta. Mataki na farko, wanda shine mace a matsayinta na ƴa, ko kuma mace a matsayinta na kafin aure. Mace a matsayinta kafin aure ta kasance tun daga matsayin jaririya, daga lokacin da aka haife ta har zuwa ranar da aka aurar da ita. Za ta taso a matsayin jaririya, sannan ta zama a matsayin yayayya, an riga an yaye ta bayan an gama shayar da ita, sannan a matsayinta na ƙaramar yarinya, sannan ta kai matsayin babba baliga. Waɗannan matakan duka za ta wuce a cikinsu. Duka tana matsayinta na mace kafin aure. Kenan tana matsayin ƴa ko tana matsayin ƴar uwa. A matsayinta na mace umuman, Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana mahimmancinta. Babu buƙatar sai mun ɗauko rayuwar mace a al'ummomin da suka gabata, mu ce ga irin yadda sauran al'ummomi da suka gabata suke mu'amalantar mace. Wannan ma wani abu ne wanda kawai zai ɓata mana lokaci. Amma kai tsaye mu kalli ya musulunci yake mu'amalantar mace. Kafin nan za mu san cewa kafin zuwan musulunci, dukkanin al'ummomi suna ɗaukan haihuwar mace a matsayin shi na tawaya, a matsayin na ƙasa ne, tawaya ne ga mutum, a ce an haifar mai ƴa mace. Allah ya ba mu labarin mushrikai na Larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ga yanayin yadda suke ɗaukan mace, ga yanayin yadda mutum yake kasancewa idan an yi mai bishara da cewa ya haifi, an haifar mai ƴa mace. Da haka musulunci sai ya zo ya kora wannan matsalar, ya nuna mana menene daraja da mahimmanci na samun ƴa mace. Allah madaukakin sarki yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. Allah madaukakin sarki yace mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne, sai yace yahabu liman yasha inatha, Allah yana bada kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, wanda kuma Allah ya ga dama yana bashi kyautar ƴaƴa maza. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan, wanda kuma Allah ya ga dama sai yayi mai kyauta ya cakuɗa mai tsakanin mazan da matan gaba ɗaya a haɗa mai. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman, na huɗu kuma Allah ya ce wanda Allah ya ga dama sai ya bar shi baya haihuwa, ya zama bakarare babu mazan babu matan gaba ɗaya. Amma dai mun ji a farko me Allah ya ce, ya habu liman yasha, yana ba da kyauta ga wanda ya ga dama. Kenan ƴaƴan kyauta ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abu na farko da ya kamata mutum ya fara riƙewa. Duk abin da Allah ya baka na ƴaƴa to wannan kyauta ce, kyauta kuma karramawa ce. Sai an karrama ka ake maka kyauta. To Allah ne ya ce ya habu liman yasha'u inatha wa ya habu liman yasha'u adh-dhukur, yana ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama, yana ba da kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya ga dama, yana yin mix ya haɗa ma mutum maza da mata ga wanda ya ga dama, sannan kuma yana hana wanda ya ga dama ba za a ba shi ko ɗaya ba. A nan abinda za mu ɗauka a wannan ayar, kamar yadda al-Imam Ibn Athiyyah rahimahullahu ta'ala yake faɗa a tafsirin wannan ayar, yace Allah madaukakin sarki da zai ambaci kyautar da yake ba bayi, sai Allah ya fara da mata. Yace ya habu liman yasha'u inatha, Allah yana ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama, bai fara ambatan kyautar ƴaƴa maza ba. Ibn Athiyyah yace daga cikin dalili ko hikima da ta sa Allah ya fara ambatan ƴaƴa mata a nan, yace saboda Allah ya yi ishara zuwa ga darajar ƴaƴa mata da matsayinsu da kuma ɗaukakarsu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya nuna mana mahimmancin ba su kulawa ta musamman da kuma yin insani gare su sama da ƴaƴan da ba mata ba. Yace wannan shine hikimar da ta sa aka fara buɗewa da cewa ya habu liman yasha'u inathan, saboda a nuna maka cewa ƴaƴa mata daraja ce, ɗaukaka ce, matsayi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da ƴaƴa mata ɗin. Wannan umuman abinda ya shafi ƴaƴa mata gabaki ɗaya kenan. Shi yasa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Wasila ibn al-Asqa radiyallahu anhu yake cewa yana daga cikin yumnul mar'a, yana daga cikin albarkar mace, alama ce da take nuna albarkar mace shine ta fara haihuwar ƴa mace kafin ɗa namiji. Yace wannan alama ce da take nuna albarkar mata. Yace me yasa ina ya fitar da wannan hukuncin, ya samar da wannan istinbatsin? Yace saboda Allah madaukakin sarki a Qur'ani da zai faɗi kyautar shi ya fara da ambatan ƴaƴa mata. Yace ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u adh-dhukur. Da haka Wasilatu ibn al-Asqa yace wannan dalili ne wanda yake nuna alamar albarkar mace shine ta fara da abinda Allah ya fara da shi. Wannan duka yana nuna mana cewa ƴaƴa mata a musulunci suna da matsayi na musamman, suna da daraja ta musamman, suna da ɗaukaka ta musamman ta yadda Al-Qur'ani da zai faɗi kyautar da za a ba ma ɗan adam sai da aka fara da ambatan su kafin a ambaci ƴaƴa maza waɗanda suke dukkaninsu a matsayin ƴaƴaye, amma aka gabatar da ambatan mata kafin maza. Mace a matakin farko shine magana akan mace a matsayinta na ƴa. Mace a matsayinta na ƴa a wannan matakin dukkanin al'amuranta sun takaita ne sun tattare ne akan iyayenta wanda Allah ya dora musu wannan nauyin ya dora musu wannan haƙin akan su shi yasa sai ya zama tarbiyar ƴaƴa mata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba ta falala ta musamman sama da tarbiyar ƴaƴa maza hadisi ya zo daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man kana lahu thalathu banat yu'wihunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahu aljannatu albatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku wannan ƴaƴa matan guda uku yu'wihunna ya ba su wurin zama suna da wurin kwana da suke kwana ya ba su wurin kwana sannan wayarhamuhunna yana tausaya musu yana jin kansu baya musu mummunar mu'amala baya kausasa musu baya tsananta musu yana musu mu'amala mai kyau sannan wayakfuluhunna sannan yana daukan dawainiyar su ya ciyar da su ya ba su fatantar da su ya ilmantar da su wannan shine yakfuluhunna dan haka ga wurin zama ya ba su ga tausasawa kyakkyawar mu'amala yana musu sannan kuma ga haƙoƙi na buƙatun su na rayuwa yana biya musu wannan buƙatun na rayuwa abinci da sutura da kuma ilimi duka yana ba su manzon Allah ya ce aljannata wajaba akan wannan duk wanda ya samu wannan falalar to aljannata wajaba akan shi dan haka tarbiyar ƴaƴa mata hanya ce mafi sauki ta shiga aljanna a musulunci kamar yadda za a ce maza in mutum ya je jihadi yayi shahada a wurin jihadi zai samu aljanna to haka kuma wanda ya tarbiyantar da ƴaƴa mata guda uku a cikin gidan shi da waɗannan sharuɗan da manzon Allah ya faɗa yace aljannata wajaba akan shi ana wajibi ne ya shiga aljanna sai Jabir yake cewa qila ya rasulullah fa man kanat lahu husnatay ya rasulullah to wa'anda su kuma bi kawai suke da shi fa su ba su samu arzikin ƴaƴa matan guda uku ba da za su samu waccan falalar amma Allah ya azurta shi da ƴaƴa mata guda biyu ko Allah ya azurta ta da ƴaƴa mata guda biyu sai manzon Allah ya ce wa in kanat husnatay ko biyu ne ba sai uku ba idan bi kake da su ka tsaya ka kula da waɗannan abubuwan guda uku akan su manzon Allah ya ce aljannata wajaba akanka ko kuma aljannata wajaba akanki sai mai riwayar hadisin yake cewa fara'a ba'dul qaumi allaw qalu lahu wa'idatan laqala wahida wani daga cikin mutane yake cewa ina gani inda fa an ƙara ce ba manzon Allah ko ɗaya ce ba yace da ya ce ko ɗaya ce amma dai bai ce ba amma manzon Allah bai ce ba yace muna ganin da wani ya ƙara cewa saboda sahabban manzon Allah suna taka tsantsan da jin nauyi wurin yawan maimaita tambayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kan an yi ɗaya an ƙara sai a haƙura sai a tsaya haka a bashi suka ce muna ganin da an ce mai manzon Allah wanda shi kuma ɗaya yake da ita ba da ya ce ko ɗaya ce wannan hadisin imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin musnad haka ya zo a cikin hadisin anas ibn malik radiyallahu an wanda ya zo a cikin sahihu muslim yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ala jariyataini hatta tabluga ja'a yawm al-qiyamati ana wa huwa wa damma bayna asabi'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya tarbiyar ƴaƴa mata guda biyu har suka kai matakin balaga ya tarbiyantar da su tarbiya mai kyau ya ba su abinci ya ba su wurin zama ya ba su ilimi ya tufatantar da su ya musu mu'amala mai kyau har suka kai matakin balaga manzon Allah ya ce za mu zo ranar alƙiyama ni da shi haka a aljanna ma'ana muna ka faɗa da shi ranar alƙiyama wani aiki za ka yi ka samu matsayin kasancewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aljanna ba karamin aiki bane, amma manzon Allah ya dora wannan akan wanda yayin tarbiya ingantacciyar tarbiya na ƴaƴa mata ƙwaya biyu kawai. Ina ga kuma wanda aka bashi uku, ina ga mai biyar, ina ga wanda ƴaƴa matan sun kai goma, ya tsayaye musu tarbiya da kulawar da ta kamata. Ya zai zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar alkiyama? Ya zo a riwayar Imam Tirmidhi da lafazin cewa manzon Allah ya ce da kaltu ana wa huwa fil huwa aljannata ka hatai, da ni da shi za mu shiga aljanna kamar haka, mana manzon Allah ya hada tsakanin yatsin shi guda biyu, mana za mu shiga aljanna tare da shi bambancin ba yawa. Saboda me? Saboda ya tarbiyantar da ƴaƴa mata guda biyu har suka kai matakin balaga. الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى باين يكاو ونن حديث وكما ونن حديث ونده يكي دا علاقة دا منزان الله ياتي زاسي شقاء الجنة دا ونده يأيك تونن أيك كافدا دا كافدا. في الإمام القرطبي يكي سوا واجبيني دولي قدو ونده جئرون ونن حديث to ya tsaya yayi irin wannan aiki iyakar iyawashi, saboda ya zama abokin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rana alkiyama. Yace babu wata daraja kuma sama da wannan, ba wata daraja da zaka samu sama da wannan. Yace to wajibi ne akan duk wanda ya ji irin wannan balalar to ya tsaya yayi wannan aikin. Duk inda kaji an ce ga wani abu wanda yayi zai kasance tare da manzon Allah aljanna, to indai kana da hankali bai kamata ka yi ƙasa a gwiwa dangane da wannan aikin ba. Da haka haƙƙi ne akan iyaye maza da mata su tsayu tsayin daka wurin ganin cewa sun kula da tarbiyyar ƴaƴansu, musamman ƴaƴa mata, sun tarbiyyantar da su a aƙidarsu, sun tarbiyyantar da su a ibada, sun tarbiyyantar da su a mu'amala, sun tarbiyyantar da su a ɗabi'u, kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye, saboda su samu dacewa da wannan falalar wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana. A nan a matsayin mace ta ƴa kenan wadda ake magana da iyayenta, a nan musulunci yana magana ne da iyayen ƴaƴa mata cewa ga haƙƙin da yake kansu, ga abin da ya kamata su tsaya a kai, su tsaya su kula su tausaya musu, su kula da masaukinsu, su kula da rayuwarsu. Wannan shine kiran musulunci ga iyaye dangane da ƴaƴa mata. A wanda yake da irin wannan tsarin shine za a ce kuma shine zai zo da dokar da za ta cutar da ƴaƴa mata ko ta tauye musu haƙƙinsu? Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu, inda za a ce ka kula da su, kai musu kyautatawa, kai musu ihsani, a baka aljanna, kuma a ce wai wannan akwai tauye haƙƙin ƴaƴa mata a ciki. Muna jin wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa na kulawa da su ɗin, aljanna ce kawai kai tsaye ake bayarwa, wanda waɗanne ayyuka ne ake yi a ce ma mutum an bashi aljanna? Manya-manyan ayyuka a addinin musulunci. Amma ga shi kulawa da haƙƙoƙin ƴa mace kawai ƙwaya biyu ko ƙwaya uku zai sa Allah maɗaukakin sarki ya baka wannan aljannar a cikin ruwan sanyi. Wannan ya nuna mana yadda musulunci yake kulawa da mace a matsayinta na ƴa, yake ba ta martaba, yake ba ta daraja, yake ba ta kulawar da ba a taɓa samun wani addini ko wata ƙungiya wadda ta isa ta ba da irin wannan kulawar ba. Domin ƙololuwar abin da bawa yake nema yanzu a rayuwar shi shine ya samu aljanna. To sai aka ɗauki aljanna aka ƙulla tsakaninta da kulawa da ƴaƴa mata, aka ƙulla tsakanin shiga aljanna da kulawa da haƙƙin mace da kuma tarbiyyar mace ɗin. Ma'ana in kana so ka samu aljanna a ruwan sanyi a gidanka, to ka tsaya ƴaƴanka mata ko ƴaƴanki mata ki ba su kulawa ta musamman ki kare haƙoƙin su ki tarbiyyantar da su to abinda kike nema din a rayuwarki gaba daya Allah zai baki shine aljanna wannan ya nuna mana musulunci ya dora kulawa da haƙin mace matsayi wanda yake kololuwar matsayi a cikin matakan addinin musulunci gaba daya idan ya zamanto ana magana ne akan mace da kuma haƙoƙinta a wannan matakin na farko na kasancewar ta ya an dora haƙoƙin ne akan iyaye to kenan daga cikin abubuwan da ya wajaba akan iyaye shine su tarbiyyantar da ƴaƴa mata din su ba su tarbiyya ingantacciya ya za a yi iyaye su ba ƴaƴa mata tarbiyya ingantacciya bal har ma da sauran ƴaƴa maza din amma anan muna magana ne akan ƴaƴa mata wace hanya iyaye za su bi wurin bayar da wannan tarbiyyar Allah madaukakin sarki ya faɗa mana asasi na tarbiyya waɗansu gaɓoɓi guda biyar ko guda goma waɗanda su ne asasin tarbiyya wanda duk iyayen da suka riƙe wannan asasin to za su sami ingantuwar tarbiyyar ƴaƴansu wannan asasin guda goma kuma duka Allah ya tattara mana su ne a cikin ƙissar Luqmanul Hakim a wasiyar Luqmanul Hakim Allah ya tattara mana waɗannan usul ɗin na tarbiyya da haka idan kina so ki samu aljanna ta hanyar tarbiyyantar da ƴaƴanki mata idan kana so ka samu aljanna ta hanyar tarbiyyantar da ƴaƴanka mata to ka tsaya ka riƙe waɗannan usul ɗin ka ɗora su a kai ya zama rayuwarsu ta gina akan waɗannan usul ɗin guda goma ta yadda za ka samu aljanna cikin sauƙi ƙissar Luqmanul Hakim ƙissa ce wadda take shahararra a cikin suratul Luqman wadda Allah madaukakin sarki yake cewa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya tana ko ya ambaci lokacin da Luqmanul Hakim yake yin wasiya yake wa'azi ga dan shi sai ya kawo mana wa'azin gaba daya daga farko zuwa ƙarshe a cikin wa'azin ne za mu ɗauki waɗannan usul ɗin guda goma wanda dukkanin tarbiyya ta gini ne a kan waɗannan usul ɗin guda goma na farko Allah maɗaukakin sarki sai ya fara da magana a kan shi Luqman ɗin wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah sai aka faɗa mana wane ne wanda zai yi wasiyyar wane ne wanda zai yi wa'azin wanda zai yi wasiyyar wanda zai yi wa'azin shine Luqmanul Hakim wanda ake mai laƙabi da Hakim mai hikima saboda Allah madaukakin sarki ya azurta shi hikima da basira a wurin bayani da iya isar da saƙo da kuma tarbiyyantarwa saboda tunda ambatan Luqman aka fara da ambatan shi wannan yana so a jawo hankalin mu kenan mu ɗauki wasiyar da ƙima da mahimmanci saboda an ambato mana wane ne zai yi wasiyar wane ne zai yi magana da haka saboda mu ɗauki maganar da kulawa da kuma mahimmanci mai girma sai Allah ya fara da cewa wa'azin da ya ma ɗan shi ya fara da cewa ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada ka yi shirka da Allah a nan ya ambace shi da cewa ya bunayya abinda ake nufi da bunayya ya kai ɗan ɗana wannan kalmar me take nunawa tana nuna tausayi tausasawa da sauƙaƙawa yana kiran shi da kira na mutuntawa da girmamawa ba wai kawai kai ba ko kiran sunan shi kai wane a'a ya bunayya ya kai ɗan ɗana la tushrik billah wasiyya ta ta farko a gare ka shine kada ka yi shirka da Allah wannan shine abin da ya buɗe wasiyyar da shi wanda kuma wannan ita ce gaya manufar halittarka Allah ya halitta halittu ne gaba ɗaya saboda su kaɗaita shi da bauta wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da haka mafi girman haƙƙi da yake kan bawa shine tauhidi. Mafi girman sako da zunubi da bawa zai aikata a rayuwar shi shine shirka. Da haka sai ya fara mai da magana akan shirka, wanda kishiyar shirka shine tauhidi. Ma'ana ana fara gina yaro ne akan ingantacciyar aqida. Shine abinda wannan asasin yake nuna mana. Da haka duk abinda zaka gina danka akai, to ya zama asasi na farko shine ingantacciyar aqida. Yana da aqida mai kyau, yana da aqida ingantacciya, to wannan shine tushen tarbiyya na farko. Da haka ya fara da cewa ya bunayya la tushrik billah. Asasi na biyu, bari mu bi asasin a gurguje. Asasi na biyu sai Allah ya ce wa